Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lasariya na yau Litinin 21 ga watan Fabrairu shekarar 2022. Baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga Maryam da kanin labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden ya amince ya gana da shugaban Russia Vladimir Putin idan har Russia ba ta dauki matakin soja ba akan Ukraine, a cewar wata sanarwa daga Fadar White House. Premier jihar New South Wales a kasar Australia, Dominic Perrottet, ya faɗa a yau Litinin cewa kasar za ta bi sahun sauran kasashen duniya yayin da ta bude iyakokinta ga matafiya daga ƙasa da ƙasa bayan ɗage matakan COVID-19 da aka sanya kusan shekaru biyu. Wani jirgin saman yakin Iran ya faɗa a yau Litinin a wata unguwa da ke arewa maso gabashin birnin Tabriz, inda mutane uku suka mutu, ciki har da ma'aikatan cikin jirgin guda biyu, a cewar gidan talabijin ɗan ƙasar.
Kanun labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa wani bam da ya tashi ya hallaka akalla jami'an tsaron farin kaya na Civil Defense su 7 a jihar Niger da ke arewacin Najeriya.
Ko da suka zo a cikin iko Allah, akwai motocin sojoji guda biyu da na Civil Defense guda ɗaya. Allah ya kiyaye na sojojin sun tsallake su na Civil Defense ɗin suka taka bom.
Yan Niger na ganin shirya zaben raba gardama ita ce mafita wajen kawo ƙarshen dukkan wani kace na ce akan batun girke dakarun takuba na ƙasashen Turai da aka ɗauko su da ƙasar Mali.
Suna da kwarin gwiwar cewar majalisa wannan ta su ce sai abin da suka ga dama, ko da majalisar ta karba majalisar je kana yi kace. In dai ana son tabbaci a san in al'ummar Niger ta amince ko ba ta amince ba, ai shi ne tsarin demokradiya tun tuntuɓe al'ummar gabaɗaya.
Kana dalibai da iyaye a Najeriya na ci gaba da nuna damuwa akan yadda shanin ilimi ke ci gaba da fuskantar kalubale musamman ilimin jami'a. Muna kuma dauke da shirin ilimi wanda Yusuf Aliyu Haranje zai gabatar, sai kuma ra'ayoyi da kuma saurare kuka aiko mana ta hanyar email. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum da cikakken labaran. Shugaban Amurka Joe Biden ya amince ya gana da shugaban Russia Vladimir Putin idan har Russia ba ta dauki matakin soja ba akan Ukraine, a cewar wata sanarwar Fadar White House a jiya Lahadi. A sanarwar, sakatariyar yada labaran Fadar White House Jen Psaki ta ce sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken da ministan harkokin wajen Russia Sergey Lavrov za su fara yin tasu ganawar a wannan makon a Turai. Wannan tattaunawar ta diplomasiya na zuwa ne yayin da Amurka ta yi gargadin cewa akwai yiwuwar Russia za ta kai farmaki a Ukraine, inda jami'ai suka tabbatar da cewa Amurka da ƙasashe abokan hulɗarta na Turai suna a shirye su sanya wa Russia takunkumi, yayin da suke mai da hankali akan ƙoƙarin warware rikicin cikin lumana. Saki ta ce a shirye Amurka take ta bi hanyar diplomasiya don ganin an samu maslaha. Haka kuma a shirye kasar take ta dauki matakai masu tsauri muddin Russia ta gwammace ta bi hanyar yaki. Kuma a yanzu da alama Russia na ci gaba da shirye-shiryen kai gagarumin farmaki akan Ukraine nan ba da dadewa ba. Mai magana da yawon Kremlin Dmitry Peskov ya faɗa wa manema labarai ranar Talata da ta gabata cewa har yanzu babu wani kokarin shiri akan ganawar Biden da Putin. Kuma irin wannan zaman zai faru ne idan shugabannin suka ga cewa abu ne mai yiwuwa. Premier jihar New South Wales a kasar Australia, Dominic Perrottet, ya faɗa a yau Litinin cewa kasar za ta bi sahun sauran kasashen duniya yayin da ta bude iyakokinta ga matafiya daga ƙasa da ƙasa bayan ɗage matakan COVID-19 da aka sanya kusan shekaru biyu. A jiya Lahadi, ƙasar Isra'ila ta ce za ta bar masu zuwa yawon bude ido da ba su yi rigakafin cutar ba su shiga ƙasar daga 1 ga watan Maris. Duk da haka, za a buƙaci matafiyan su yi gwaje-gwajen COVID guda biyu, ɗaya kafin su bar ƙasar da suka fito, daga nan kuma bayan sun iso ƙasar ta Isra'ila. Annobar COVID-19 ta shafi lafiya da kuma rayuwar jami'an lafiya a faɗin duniya.
To madalla, kafin mu kawo muku sauran labarin da muke dauke da su, bari mu fara bude taskar rahotannin namu ne daga tarayyar Najeriya, inda wani bam ya tashi ya hallaka akalla jami'an tsaron farin kaya na Civil Defense su 7 a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Rahotanni dai sun nuna cewa wasu mababamai ne da ake zaton mayakan Boko Haram suka binne su akan hanyar zuwa ga Lajiman Kogo da karamin hukumar Shiroro, yayin da su kuma jami'an tsaron suka taka a lokacin da suke kokarin kai dauki a garin da 'yan bindiga suka mamaye tun jiya Lahadi. Mustapha Nasiru Batsari na dauke da karin bayani.
Wani mazaunin garin Yarana mai iyaka da garin na Galadiman Kogo da ya nemi a saka sunansa yayi karin haske ta wayar salula.
Sun zo sun dinga samun gidajen mutane wuta, sun dinga sabon mabamai a cikin gari, wanda da safen nan ma har jami'an tsaro da suke bakin damɗin Shiro yi kokari su kawo ɗauki. To ko da suka zo a cikin iko Allah akwai motocin sojoji guda biyu da na civil defense guda ɗaya. Allah ya kiyaye, na sojojin sun tsallake su, na civil defense ɗin suka taka bom ya tashi ya watsar da su ya kashe mutum bakwai cikin jami'an tsaro.
Cikin jami'an tsaro ne na
cikin civil defense. The motor civil defense su ne gaba daya da suke su Allah ya kaddara sojojin sun tsallake. To civil defense suke bai sai ya tashi da su da haka ya kashe mutum bakwai a cikin su.
To su wa suka sa bom din?
Yan Boko Haram ne.
To yanzu wannan hali wurin yake ciki ne?
A wuri yana ciki, ana cikin dimuwa wanda gaba daya hanyar ba mai bi.
Kokarin jin ta bakin rundunar tsaron farin kaya ta civil defense din a jihar Niger ya ci tura. To amma tuni rundunar yan sandan jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin. Mr. Mande Bala Kuryas shi ne kwamishinan 'yan sanda na jihar Niger.
Su civil defense ba safe nan suka ji labarin suna wakilai suke domin su bada security a wajen sai tashi suka samu wannan damu.
Na'am, to yanzu wani hali wurin yake?
To yanzu mun riga mun aika 'yan sanda POD wato masu aiki da bumabumai je su ga yadda za su diffusing suna da gawa ba tare da wani damuwa kuma ba.
Kawo lokacin haɗa wannan rahoto dai babu wani ƙarin haske daga gwamnatin jihar Niger. To amma ga abin da kwamishinan ƙananan hukumomi da masarautu da kuma tsaron cikin gida na jihar Niger Mr. Emmanuel Umar ke cewa a ranar Lahadin nan akan ƙoƙarin su na yaƙi da waɗannan 'yan bindiga da suka addabi jihar Niger.
Muna kuma roƙo mutane su ma 'yan community din cewa su build resilience. Ba za mu yi mun samu cin nasara ba sai da su. Waɗannan bindiga nan suna son su canja mana rayuwarmu ne. So da mu da su za mu haɗa kai, mu haɗa karfi da karfi kuma gan cewa mun kai ga nasara.
Wannan hari na tashin bam dai tamkar wata ƙarin hujja ce da ke tabbatar da cewa mayakan Boko Haram ɗin sun mamaye madatsar ruwa na Shiroro, ɗaya daga cikin tashoshi uku da ke samar da hasken lantarki a Najeriya, har ma da wani ɓangare na ƙasar Nijar. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Abai da Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoton. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Wani jirgin saman yakin Iran ya fada a yau Litinin a wata unguwa a arewa maso gabashin birnin Tabriz, inda mutane uku suka mutu ciki har da ma'aikatan cikin jirgin guda biyu, a cewar gidan talabijin ɗan ƙasar. Shugaban kungiyar agajin Red Crescent ta ƙasar ya ce jirgin ya fadi ne akan wata makaranta kuma cikin waɗanda suka mutu har da wani mazaunin unguwar. Wani jami'i a yankin Muhammad Bagir Hanover ya fadawa gidan talabijin ɗin cewa dama a rufe makarantar take a lokacin da jirgin ya fado saboda annobar COVID-19. Ya kuma ce jirgin na yaƙi ne mai lamba F5, sannan kuma ya fado ne da misalin karfe 9 na safe a gogon GMT a tsakiyar unguwar Tabriz da ke Manajam. A yanzu haka dai ana kan gudanar da bincike. Asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNICEF a jiya Lahadi ya sanar da buƙatar gaggawa ta samar da tallafin kuɗi don taimakawa dukkan malaman makarantun gwamnati a Afghanistan a watan Janairu da Fabrairu. Yana mai cewa tallafin zai ba 'ya'ya mata da maza da ke tsakanin shekarun zuwa makaranta damar ci gaba da samun ilimi. Wani shirin ba da tallafin kuɗi na tarayyar Turai da ke samar da kwatankwacin dalar Amurka 100 a wata ga kowane malami zai tallafa wa kiyasin malamai maza da mata 194,000 a faɗin ƙasar waɗanda ba a biya su albashi ba tsawon wata 6. A wata sanarwa, UNICEF ta ce hukumar da kuma abokan hulɗarta sun dauki wannan matakin ne bisa la'akari da muhimmiyar rawar da malaman ke takawa ta bangaren ilimi a Afghanistan inda ake da kimanin dalibai miliyan 8,800 da ke makarantun gwamnati. Muhammad Ayoya, wakilin kasar a UNICEF, ya ce biyo bayan rashin tabbas da wahala da malamai da yawa suka fuskanta tsawon watanni, UNICEF na farin cikin tsawaita tallafin gaggawar ga malaman makarantun gwamnati a Afghanistan da suka himmatu wajen ci gaba da koyar da yara.
Madalla a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da gwamnatin jamhuriyar Niger ta ayyana shirin gabatar da batun baiwa rundunar takuba ta kasashen Turai da Barkande ta kasar Faransa izinin girke dakarunsu a kasar bayan fice wasu daga kasar Mali. Yan Niger na ganin shirya zaben raba gaddama ita ce hanya mafi a'ala wajen kawo ƙarshen dukkan wani kace na ce. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
A watan Maris din da ke tafe ne, Prime Minister Niger Ahmadu Muhammadu zai gabatar wa majalisar dokokin kasa hujjojin gwamnatin sa a kunce domin neman yardar 'yan majalisa akan matakin girkin sojojin rundunar takuba da Barkane a kasar, wanda ya biyo bayan yanayin tsamin dangantaka a tsakanin kasashen Mali da Faransa. A cewar dan majalisar dokokin kasa daga bangaren masu linjaye Honorable Kallamu Tari, tantauna wannan batu a majalisance hanya ce ta tantance matsayin gwamnati a idan wakilan talakawa.
In ba a tai majalisa ba, gwanne yawa suka yi. Wannan ya ce kaza ya kamata a yi, wannan ya ce kaza ya kamata a yi. A je majalisa, duka irin gwanintar da aga mutum da gyaran da mutum ke son ya kawo sai ya kawo shi. Kuma shaida ce ga 'yan ƙasa duka, abin ga ba a yi shi koya ba. Babban manufa ta wannan abu shi ne, gwamnati ya ce bisa ga wannan abu na ɗauki matsayin ma sarokar da kai na wannan gwamnati zai kai wannan shawara a gaban majalisa. In jama'a su yarda da ta ba, zai sabka wani gwamnati shi hau don shi ba da wata shawara wadda ta yi wannan.
Sai dai shugaban jam'iyyar ORDN tarmamuwa ta kawancen jam'iyyun hamayya Malam Muhammad Sani Adamu na ganin tunkarar talakawa kai tsaye da wannan batu ita ce hanya mafi a'ala wajen warware wannan dambarwa.
Suna da kwarin gwiwar cewar majalisa wannan ta su ce sai abin da suka ga dama. Koda majalisar ta karba, majalisar je kana yi kace. In dai ana son tabbaci a san in al'ummar Niger ta amince ko ba ta amince ba, ai shi ne tsarin demokradiya, tuntuɓe al'ummar gaba daya. Akwai kasashe da dama a kasar Turai, a kasashen nahiyar Turai wanda suke irin wannan da ake cema votation Switzerland. Ita votation ke menene? Zaben raba gardama da an kawo rikici bisa abu sai a ce ku tsaya. Wai an yarda da ayi kaza ko ga ayi kaza, mutane shije-shije hakuri.
Rashin hukuma a kusan kashi 2 daga cikin 3 na fadin kasar Mali ya yi sanadin lalacewar sha'anin tsaro a 'yan shekarun nan a jihohin Tillaberi da Tawa. Saboda haka mahukuntan Niger ke daukan zuwan sojojin takuba da na Barkane a matsayin matakin rufewa 'yan ta'adda hanyoyin shiga kasar.
Dama horon shi ce a can. Ita ce ke da sassanin yaki wuri-wuri, ita ke tsaron har 'yan majalisa dukkan duniya. Daga bakin lokacin da an kace ta gama kaya ta haita daga nan wurin, mu ba mu da kowa abokin aiki wanda ke can cikin malin, daga bakin babu wanda zai yi atara da mu, to shikenan kenan matsala duka ta zanta mu.
To amma 'yan adawa na kallon wannan mataki da wata fuska ta daban.
Su wannan rundunoni sun saba duk inda suke babu wani wanda zai tambaye su abin da suke, musamman ma mun gani a kasar Mali. To irin wani ziyarjejeniyoyi da suke sa aka yi, koda sojojin Faransa sun yi wani barazana ko sun halaka wani abu, ba za a tambaye su ba, ba za a yi masu larwai ba, ba za a hukunta su ba. In ma sun yi wata barna, to hukumar Niger za ta ɗauki nauyin haka.
Labarin ficewar waɗannan dakaru zuwa Niger sakamakon tankiyar diflomasiyyar da ta ɓarke tsakanin Mali da Faransa, wanda ainihi aka fara jinsa daga bakin shugaba Emmanuel Macron, abu ne da masana ke kallonsa tamkar wani yunkurin da zai fake da shi don ƙara wa kansa kwarjini a wajen jama'ar ƙasar waɗanda za su halarci runhunan zaɓe a watan Afrilun da ke tafe. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Tumadalla a gaida Sulaiman Muni Barma da wannan rahoton. Har yanzu a Najeriya, dalibai da iyaye suna ci gaba da nuna damuwa akan yadda sha'anin ilimi ke ci gaba da fuskantar kalubale, musamman ilimin jami'a wanda sau da yawa yake haduwa da matsalolin yajin aiki. Wannan na zuwa ne a lokacin da kungiyar malaman jami'o'i ke gudanar da yajin aiki na makonni hudu, yayin da dalibai kuma ke zaune a gida. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
An jima ana ta tsokaci akan illolin da yajin aikin malaman jami'o'i na Najeriya ke kawowa ga sha'anin ilimin kasar, kuma har yanzu an kasa samo hanyar magance matsalar ta yajin aiki. Duk lokacin da malaman jami'o'i suka tsunduma ga yajin aiki, dalibai musamman ƴaƴan talakawa su ne abin ke shafuwa kai tsaye. Bisa ga yadda matsalar take karewa da kuma damuwa da halin da ake ciki yanzu, yasa kungiyar dalibai ta Najeriya ta yi barazanar ɗaukar mataki muddin gwamnati da kungiyar malaman suka kasa shirya kansu.
To sunana Comrade Usman Ayuba, kuma ni ne mataimakin shugaban, ko in ce deputy chairman wanda yake kula da harkokin dalibai na shugaban kungiyar dalibai na Najeriya, Comrade Sunday Ashefon. Mafi abin da yasa muka shigo wannan Sokoton mun zo ne akan maganar ASU, saboda a lokacin ne ga Congress ga kowa zai faɗi opinion ɗinsa, musamman me wata matsayi ya kamata Najeriya ta ɗauka, ko ɗaliban Najeriya kamata su ɗauka akan wannan strike ɗin. An zo level ɗin da aka yarda cewa gaskiyar magana mun daina yarda cewa ASU ko Federal Government su tafi yajin aiki. Yanzu mun yanke hukunci 28 ga wannan wata, in dai har ko ASU ko Federal Government ba su yi wani abu ba, abin da zamu yi shine zamu je mu tare international airport, duk wani airport da ake tashi zama international zai zama close, kwara a ce kowa ya daina komai a ko ina, sannan duk wani federal road da take kan hanya zamu je mu blocking inta, ba wanda zai karamin federal road. Amma nan sai mutun a local organization zai ce haka, a local abubuwan sai, amma duk wani abu na federal government zamu shutin din su off, su ma ASU zamu je mu condemn din su, mu kuma rufe office din su, minister of labor zuma zamu closing din ta daina wani aiki, minister of education ma kwara su daina aikin gaba daya. Kwara daga baya in an zo an yi sata din wani feature din Najeriya, saboda duk abin da ake magana ake ta Najeriya, in kuma ake ta Najeriya magana ake talaka, to shi kuma talakan shi ne dan Najeriya din, kuma mu ne zamu zama mu ma anan gamu zama wasu daga cikin shugabannin kasa, wasu kuma abu.
So da yawa kungiyoyi na barazana har ma da afkawa cikin yajin aiki, duk da yake hakan kan kara kawo cikas ga rayukan ƴan kasa. Yanzu da yake malaman jami'a sun tsunduma ga yajin aiki, dokar mataki da kungiyar dalibai ta yi ba zai kara jefa jama'a cikin damuwa ba.
In an ce za a kwaci ƴanci, wasu abubuwa za su faru wanda dole mutum zai hakuri da su. Mu dinnan duka muna da iyaye, kuma duka iyayen mu talakawa ne. In mun fita mun ce wani abin, sun san cewa wannan abin ga abin da zai resultin. Kaga kenan da a ce akwai wani laifi, tunda duk muna da iyaye za su ba mu shawara cewa wannan abin zai jefa da wani abu kamar haka. Kaga kenan ba abin da zai faru. Kamar yanda na gama Lebo, Lebo in za su yi shooting down Nigeria ba sa cewa saboda iyaye ko mu dalibai za mu shiga masifa, a su kawai wannan target din salary din ne. To kaga mun wata gidan mu ko shi a dawo makarantar kawai shine abin da yake muke so.
To ko ya yayin yara ke kallon wannan barazanar, duba da cewa akasari yaran su ne wannan matsala ta fi shahuwa kai tsaye.
Gwamnati tarayya da ASU kamar giwaye ne biyu waɗanda suke faɗa tsakanin su. To bai kamata a ce ya shafi talakawa, saboda haka gaskiya muna goyon bayan wannan ultimatum din da anka bayar, saboda haka ga Allah ya sa kuma zai amfani ga talakawa.
Ra'ayina dai kamata ya dai a daidaita tsakanin su da kuma ƴan makaranta din. Sun yaji yajin aikin bai da wani amfani.
Duk lokacin da aka samu irin wannan tanki a tsakanin malaman jami'o'i da gwamnatin Najeriya, jama'a sukan yi ta kiraye-kiraye, kuma har yanzu dai an kasa shawo kan matsalolin. Ko wannan matakin da dalibai suka ɗauka yanzu zai tasiri, lokaci ne kawai zai nuna. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Yusuf Harande da shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙwaliyar daraja shi hau shi ɗare ɗan, to shi mara ilimin fa ko hangawa.
Jama'an masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanku tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro, duk a cikin batun cusa ra'ayin karatu ga ƙananan yara da zai amfane su a rayuwa ta gaba, wannan makon za mu ji daga bakin Farfesa Murtala Sabo Sagagi, wanda yake ganin akwai sauran jan aiki a ɓangarori da dama da suka haɗa da gwamnatoci, iyaye, malamai, har ma da ɗalibai. Haka zalika yana ganin idan ba tashi tsaye cikin sauri aka yi wani abu ba, to hakan kan iya kai ga ƙasar cikin mawuyacin hali a nan gaba.
Lahi kamar da kace a ilimi da kuma harkar karance-karance koma wani iri ne abu ne wanda babu wata al'umma da za ta wato ci gaba ba tare da cewa ta ba da muhimmanci wajen wannan bangare ba. Kuma kowa ya sani cewa shekaru 20 baya da suka wuce ana ta gunagunin cewa gwamnatoci ba sa sa irin kudaden da ya kamata a ce sun sa a bangaren ilimi. Har ya kai lokacin da ya kasance cewa yanzu yawan mutanen ya kai yadda ma kusan ko gwamnatin tana son ta sa kudaden da take so din, to an ce in dambu ya yi yawa baya jin mai. Amma duk da haka dai dole ne ya kasance cewa gwamnatoci na kananan hukumomi da jahohi da kuma ita gwamnatin tarayya ta ƙara irin kasan da ya kamata ta bayar a bangaren ilimi. Amma duk da haka shi ilimi shi kansa wato ai zuba jari ne, domin ba jarin da ya fi wato muhimmanci a duniya irin jarin da yake cikin kwakwalwar ɗan adam. To saboda haka ko kana da jari na aljihu, idan baka da jari na kwakwalwa, to wannan aljihun wataran zaka waye gari babu komai a cikin sa, saboda kwakwalwa ita take samar da abin da yake shiga cikin aljihu. Saboda haka wannan magana da kai magana ce akan hanya, kuma yanzu ya kai lokacin da dole da su kansu, saboda haka su kansu kamfanoni na ƴan kasuwa dole shi sa kaga yanzu ake kokarin, akwai waɗansu wato hukumomi ma da aka sa domin tattara harajin da irin kamfanoni suke bayarwa saboda inganta ilimi da sauransu. Kusan yanzu a cikin jami'o'i kafin kaga gwamnati ta yi gini daya, to wannan kuɗaɗe da kamfanoni suke bayarwa zaka ga gini goma da suka gina, to kaga kuwa wannan ya taimaka sosai. Amma duk da haka dole sai an haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen samar da kuɗaɗen da ake buƙata domin inganta ilimi a wannan ƙasar.
Ana magana da ilimi kace shine babban jari, kuma abu ne sananne hakan din ne. To amma ya kake kallon ilimi na wannan bangaren ya kamata a ce gwamnatoci na saka jari akan sa misali?
To alhamdulillahi shi da ilimi na farko dai shine ka samar da mutane ilimin da zai kasance cewa sun san abin da suke yi, ya danganta ga irin fahimtar da Allah ya ba mutum. Misali a kowanne zaka gani cewa dai da ka sa shi a aji dagi sai ya koyi karatun boko, sai ya yi lissafi, sai ya iya turanci, to zai yi maka daidai iya gwargwadon abin da kai kake so, amma ba shi abin da yake so ba, saboda shi ya fi son ka kai shi makaranta wanda zaka koya masa abin da zai yi da hannunsa. Akwai kuma wani wanda ya fi son ka koya masa wasu abubuwa waɗanda suke kamar na fikira ta mutum. Misali akwai waɗanda suke ɓangaren wake-wake, rubuce-rubuce da sauransu. Saboda haka shi ilimi ba a taƙaita shi a ce a'a ga ilimin da gwamnati za ta ba da muhimmanci a kai. Ya danganta sai gwamnati ta kalli al'ummata ta ga wani irin wato fasaha mutane suke so. Akwai wata ƙasa da na sani a abinta ba aiki da 'yan ƙasar a nan gabas ta tsakiya, waɗanda su tun daga wato primary suke tantance yara. Akwai yaran da suke sa su ɓangaren boko a ta karatu har digiri da digirgir. Akwai waɗanda kuma sun tabbatar da cewa ba su da nasibi a wannan ɓangaren, saboda haka su kuma sai a sa shi wasu hanyoyi na sana'o'i ko na hannu ko irin na abubuwa wanda mutum zai yi a hannu ta ɓangaren ƙwallon, ɓangaren wasanni, ɓangaren kere-kere da sauransu. To shi yasa zaka ga a wannan kasar kusan kowa idan ya tashi ya kai shekara 18 to ya san me zai a rayuwarsa. To saboda haka yana da kyau ya kasance cewa gwamnatoci an tsaya da makarantu kamar irin wannan conference din da ake yi, da kuma 'yan kasuwa, domin a zauna a yi wata tattaunawa wato ta musamman akan yadda za a samu ilimi daga halin da yake ciki yanzu.
Kai magana 'yan kasuwa, daga cikin mahalarta taron nan akwai masu wallafa littattafai, musamman littattafan da suka shafi sha'anin koyarwa a mataki ga yara ƙanana a matakin primary. Da yawa an koka cewa ba sa yin rubuce-rubucen littattafai da suka dace da al'adun yankuna daban-daban, misali ta yadda yaran za su fahimci, wato za su yi saurin fahimtar abin da ake gaya musu. Don haka ana ganin akwai buƙatar su saka jari sosai a wannan fannin, su kan suna buƙatar wato alƙibla, daidaita alƙiblarsu. Me ra'ayinka game da wannan?
To na farko dai wannan shine idan mutum yana ɓangaren kudancin Najeriya, idan zai rubuta littafi kusan ba za ka zarge shi ba idan ya ba da misalai da waɗansu hanyoyi waɗanda ya dace da irin al'adarsa ta wannan wajen. So ni abin shawara ta a nan shine wasu ɓangarorin da suke cikin ƙasar su ma ya kamata a wato karfafa gwiwar marubuta na wannan bangaren domin su ma su ringa rubutu wanda ya dace da irin al'ada da fahimtar jama'a ta wannan waje, ba ka a ce a lalle lalle sai an dogara sai wani bangare ya dogara ga wani bangare ba, duk da dai cewa ilimi ilimi ne ko ina yana da amfani, to amma dole sai ya kasance cewa ko ina ya kasance kamar yadda muke karanta littafai na mutane wanda suke kudu, to ya kasance mu ma akwai littafai waɗanda suke anan wanda su ma ƴan kudin suke amfani da shi. Na farko dai zai ƙara mana ilimin sanin yanayin al'umman me da take da kuma sanin yadda al'umma wasu wajejen ma suke. So wannan ni abin da nake gani kenan, ya kamata karsashi da kuma ƙwarin gwiwa na mutanen mu nan sai an ƙara shi domin a tabbatar da cewa an samu irin littafan da suka dace da mu.
Masu sauraro, baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a wannan makon, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku, musamman Julie Lazarus Gresham da ta bada umarni, ni kuwa da na jagoranci shirin Yusuf Aliyu Harandi, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
Can hakika ba da tangarda ba, an lura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi hau shi dare dam, to shi mara ilimin fa ko hangawa, mai ilimi ya san martaba ga mutane, kalbi marar ilimi abun raina.
To madalla a gaida Yusuf Harande, yanzu ko ga kadan daga cikin sakonni da kuka aika mana ta hanyar email. Sako na farko ya fito ne daga Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir, jihar Yobe, Najeriya. Yace assalamu alaikum BOA Hausa, zargi da ake na akwai siyasa a cikin rashin tsaro da ya addabi yankin Arewa, a gaskiya biri yayi kama da mutum, domin wata jam'iyyar adawa ta fara campaign da rashin tsaro da Arewa ke fama da shi. Allah ya kyauta. Sako na gaba ya fito daga Salu Isa Fana, karamin hukumar Kamba, jihar Kebbi, Najeriya, da Malam Ango Balabe, makaranta Yawuri, jihar Kebbi. Suka ce assalamu alaikum BOA Hausa, don Allah ku gaya wa mai girma gwamnan jihar mu ta Kebbi tare da ƴan majalisa da su gaggauta ɗaukar matakin gaggawa na kakkabar ƴan bindiga a ƙaramin hukumar Yawuri, ganin yadda suke cin karen su babu babbaka na kashin mutane, wanda yake sa har sauran garuruwan na jihar suke zuwa cikin Yawuri domin neman mafaka. Wannan saƙo ya fito ne daga Hassan Dogon Faci ba tsari. Sakonmu na ƙarshe na cewa janye sojojinta daga Mali da ƙasar Faransa ta yi, hakan ya yi daidai, Umma ta gaida Aisha. Ƙasar Mali, Allah Ubangiji ya zauna muku da ƙasar ku lafiya, da ba sauran ƙasashen Afirka baki ɗaya. Sako daga kawu mai ruwa Bajoga, da Sale Muhammad Isa Bajoga, da kuma Comrade Adamu Abubakar Bajoga. To madalla, sai a ci gaba da aiko mana da sakonnin. Yanzu kuma ga Maryam Dauda ta dawo da takaitattun labaran duniya.
Ya amince ya gana da shugaban Rasha Vladimir Putin idan har Rasha bata dauki matakin soja ba akan Ukraine, a cewar wata sanarwa daga Fadar White House a jiya Lahadi. A sanarwar, sakatariyar yada labaran Fadar White House Jen Psaki ta ce sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov za su fara yin tasu ganawar a wannan makon a Turai. Wannan tattaunawa ta diplomasiya na zuwa ne yayin da Amurka ta yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar Rasha za ta kai farmaki a Ukraine. Premier jihar New South Wales a ƙasar Australia Dominic Perrottet ya faɗa a yau Litinin cewa ƙasar za ta bi sahun sauran ƙasashen duniya yayin da ta buɗe iyakokinta ga matafiya daga ƙasa da ƙasa bayan ɗage matakan COVID-19 da aka sanya kusan shekara biyu. A jiya Lahadi, ƙasar Isra'ila ta ce za ta bar masu zuwa yawon buɗe ido da ba su yi rigakafin cutar ba su shiga ƙasar daga 1 ga watan Maris.
To masu sauraro, da takaitattun labaran duniyar ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya, da kuma Julie Lazarus Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin, da ma injiniyarmu da wannan la'asariyar, Baba Yako Makeri daga shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya, amma da kace shirin yau da gobe shirin matasa. Assalamu alaikum.